بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر. الهي لست من العباد ولا من الزهاد، ولكنني معدود في الجملة العباد. فبالاسم الذي اوجدت به الخلق من العدم، وبما ثبت في اللوح من أقمار شموس الكلم، إلا ما أدخلتني في دائرة لطفك الخفي الذي إذا لطفت به لعبد كفي. يا أول يا آخر يا قادر يا مقتدر يا لطيف يا كافي يا الله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى سادواركو وانا مصلى تيمي تارن البركة inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu, musamman abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na Alkur'ani mai girma. Yau Alhamis 6 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina 1443, wanda ya zo daidai da 7 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya, a wannan gari namu na Kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da zamu yi karatu akai. Aran ma ya ja mana aya ta 50 daidai a cikin suratul Baqara, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ma'anan ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku tuna mana ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku, ku wa'annan mutane na bani Isra'ila, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya farraka ya dara muku. Darewa, an san darewa ko abu ya bude haka? Ba a san suna cewa wai sai bango ya bude, ya sai bango ya tsage, sannan ka danga da ke samun wurin shiga ba. To Allah subhanahu wa ta'ala ya dara musu wannan kogi din, ko teku ake cewa teku. Fa anjaynakum, Allah subhanahu wa ta'ala yace muka tseratar da ku. Wa aghraqna ala fir'auna, muka halakar da al'umma ko jama'a na fir'auna. Wa antum tanzuruna alhali, ku da kanku kuna kallon yanda aka halakar da shi, dan ba wai labari aka ba ku ba. Abd bin Umayd ya samu ruwaya daga Qatada yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ayan, wa farabna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, ai Allah subhanahu yace abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi, wallahu ta'ala alam, shine Allah ya keta muku wannan tekun ya zamanto kaman hanya yanda kake ganin kwalta din nan. Ya bisan abinda Abd bin Umayd yake faɗa kenan, ya bisan kaman yanzu a ce yanzu idan aka yi ruwa ba wuri yana yin tako ba, to ka suranta a kwalwanka wannan teku ne. Yanzu Allah ya bude wa mutane, in ba rahama ta Allah ba, in suka yi tafiya a cikin wannan wurin za su nuka makakkalewa. Ba haka bane. To faragna bikumul bahra faj'alahu rabb yabisan, bayan an buda sai aka sa wurin sai ya zamanto busasshe, kai ka dauka kwalta ne a wurin zaka taka ka wuce lami lafiya lau, wannan gefen da wannan gefen sai aka yi shi kaman glass. Gashi kana ganin ruwan yana tafiya, yana sama, yana wannan juya wannan da yake yi, kana nade wannan na yana holo kwannan, yana haka ga kibaye kana gani haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, Allah ya ce ai wannan ma ni'ima ne, ba kwato kwato ba komai. Ka gwada wata rana an yi ruwa kofar gidanku ba riga mun kwalta ba, ka ga yaya ake yi in za a wuce ko ka ga ana ta daddaga wandina ana ko ba haka bane. Wani mata kalmin shi anan yake tsinkewa saboda taban ya rike, in ka ja sai ya tsinka maka ko. To amma Allah duka ya tsirace da su daga irin waɗannan abubuwan, ya sa shi ya bisan yamshuna fihi, haka Abd bin Umayd yace yamshuna fihi, suna tafiya jejejeje na bakin malam mutala. Allah subhanahu wataala yace fa anjaynahu, muka tsiratar da ku. Wa aghraqna ala fir'auna, muka halakar da al'umma ko jama'a na fir'auna, wanda ke shi wannan fir'aunan da jama'arsa sun zamanto makiya ne a gare ku. Allah ya ce mun yi muku haka ne domin ku san ni'imominmu a gare ku, ko kwa gode mana. Domin da yawa dan adam Allah zai ta masa ni'ima, amma wannan ni'iman ba zai taɓa sanin darajar ta ba da ƙimar ta ba sai ya neme ta ya rasa. Da ni da kai alhamdulillah yanzu muna iya gani da idan nan namu lafiya lau, ba sai mun sa gilashi ba. tambayi wanda baya gani sai ya sa gilashi gilashi yaya yake ji da ni da kai muna yin tafiya yanzu lafiya lau ba sai mun rike sanda ba muna dogarawa ba sai mun dafa wani ba yana tafiya da mu tambaye wanda yake da matsalan kafa yaya yake ji ba yanzu kana aikin ka kana dan samun naira 3000 naira 5000 ka tsaya ka auna citta an baka 500 yau an baka 500 gobe kana ganin kaman karena sai ranan da aka ce an kore ka a wurin sai ga 500 din nan ba shi wata ni'ima ne na Allah ba sai ban hankalin mutane na dan gano abin da ke garan fada zai yi abin da nake fada kai ne misali ba daidai ba lalle bane ka gane tilla ba sana'an ka bane abin da nake kokarin fada shine little abin da kake samu abin da kake samu komi kankantan sa karkare na kai ta gode wa Allah subhanahu wataala in kana son ka gano wannan abu to ranar da ka rasa wannan abu ranar zaka gano meye wannan abu shine Allah subhanahu wataala yake duk mun yi muku haka ne dan ku fara gode wa Allah subhanahu wataala imam bayhaqi ya kawo hadisi a cikin littafin sa shu'ubul iman na riwayar sa kai tsaye ta hannun Abdullah ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farqal yahudi yahudi yasumuna yawm ashura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yahudawa na garin Madina suna yin azumin ashura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma hada al-yawm alladhi tasumuna fi ma hada al-yawm alladhi tasumuna wannan wannan rana ne kuke yin azumi koko menene dalilin da yasa kuke yin wannan azumi qalu sai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hada yawmun salih naja Allah fihi bani isra'ila min aduwwihim fasamahu Musa alayhi salatu wassalam suka ce ai wannan ranan da kake gani na Ashura rana ce mai kima rana ce mai daraja domin a wannan rana ta Ashura rana ce wadda Allah subhanahu wataala ya tsere ta da bani isra'ila daga babban makiyin nan nasu fir'auna ta dalilin tseratar wannan sai annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya fara yin azumin wannan rana suma al'ummarsa sai suka fara yin wannan azumi menene dalilin yin wannan azumi na Ashura shine domin godewa Allah subhanahu wataala akan ni'imar da yayi musu na tseratar da su daga kaidi ko cutarwa ko azaba da fir'auna yake musu haka ne ko ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace nahnu ahaqqu bi Musa minkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu ne muka fi ku cancantan solidarity na faɗa daidai ka san yan bogo turanci na ga dan kadan mu ne muka fi ku cancantan solidarity mu ne muka fi ku cancantan murna da tseratarwar da Allah subhanahu wataala yayi wa bani Isra'ila da annabi Musa daga kaidin fir'auna saboda haka mun fi ku dacewa da mu yi azumi fasamahu rasul sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara wannan azumi na ranan Ashura kuma ya umurci sahabbansa da al'ummansa da su fara yin wannan azumi saboda gode wa Allah subhanahu wataala na tseratar da annabi Musa da mutanansa da aka yi kenan kai ma yanzu zaka iya tuna wata ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi maka sai ka ce albarkacin wannan ni'iman da Allah subhanahu wataala yayi mini to zan rika yin azumi a wannan ranan in ranan take wayo kamar misali ranan da mai gidanka ya yaye ka ya baka kamar naira miliyan 10 cewa gashi nan kai ma ka je ka ja jarin cittanka kai dan wa shi haka ake cewa ka san da yake ba cikin su ne ya dai kamata samu wani mai gidan nima na fara kuma ban san yaran nasu ba in na fara sai a ga kurakure a ciki misali dai muke yi amma ina ganin ana dan fahimtar abin da nake yi kana da mai gida ka zube kana da mai gidan hidima mai gidan yanzu ya yaye ka ya dauko wani kudi mai kima naira miliyan 10 ko miliyan 7 ko miliyan 20 ko dai wani abu makamancin haka yace kai ma gashi ka zama kana cin gashin kanka an yaye ka to duk wannan ranar idan ta zagayo sai ka ce kana gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar kai azumi ko kai sadaka ko wani abu makamanci kofa akan wannan budaddiya ne tilla gashi kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam yana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ma yace nahnu ahaqqu bi Musa minkum ko nahnu aula bi Musa minkum duk riwayoyin sun zo haka wannan hadisin ko wannan matsalan ta azumin Ashura malamai musulunci an kai komo akai wace rana ne yawmu Ashura din malamai sai suka kasu zuwa gida biyu. Wasu malamai suka ce ranan 9 ga wata ne, wasu malamai suka ce ranan 10 ga wata ne. Imam Shafi'i ya tafi cewa ranan 9 ga wata ne shine ranan da ake yin azumin Ashura. Me yasa ya dogara ga hadisin Hakam bin al-A'raj wanda yake cewa intahaitu ila ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa huwa mutawassidun rida'ahu fi zamzamin faqultu lahu, yace na yo takakkiya ko tafiyayya nazo na sama Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yadda a gare shi da shi da mahaifin nasa. Ka kalla wannan lafazan da shi da mahaifin nasa, ashe ko da yaushe ana son kai musulmi ka rika tuna magabatanka cikin kyawawan addu'o'i ko yanzu misali sai ka ce Allah kamar rahama da ni da magabatana, Allah ka ji kaina da ni da magabatana, ko nayi sadaka sai in ce wannan ladan Allah ya kai shi ga ruhin magabatana da kuma ni kaina, ko kaga kenan wannan yana nuna maka radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su, ma'ana da Abdullah ibn Abbas din da Sayyidina Abbas. Ko haka ake daukan sako na musulunci, kana dauka kana tarawa, kana dauka kana tarawa, in ka fada sai wani ya ta mamaki cewa a'a dama haka abin yake, haka abin yake mana, kai ne baka yi nazari ba. Wa huwa mutawassidun alhali Sayyidina Abbas yayi matashi da mayafinsa a daidai rijiyan Zamzam, ruwan Zamzam. Fakultu lahu, sai na ce da shi akhbirni an sawmi ashura, ba ni labari ko karantar da ni, duka yana dauka ba ni labari ko karantar da ni kan abin da yake da alaka da hukunci na azumin ashura. Faqala, sai Abdullah ibn Abbas ya ce da A'raj, Hakam bin Al-A'raj, idha ra'aita al-hilala al-muharram fa'ud fa'dud wa asbah yawm at-tasi' sa'iman, idan kaga watan Muharram ta tsaya to ka fara lissafi din ranan 9 ga wata, asbahin 9 ga wata ka tashi da azumi. Qultu, sai Hakam bin Al-A'raj sai ya ce haka da kana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasumuhu, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin azumin sa. Qala, sai Sayyidina Abbas ya ce na'am, kwarai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi kamar yadda Sa'id bin Musayyib da Hassan al-Basri da Imam Malik su kuma suna da fahimta ta daban cewa ranan Ashura ita ce ranar 10 ga wata. Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin na Hakam bin Al-A'raj, bi siffanta wannan hadisin da cewa hadisi ne ingantacce ba, koko hadisi ne wanda akwai rauni a cikin sa ba, koko hadisi ne hasani ba, duk bai ce haka ba. Bayan ya gama sai ya ƙara kawo wani hadisin, sai ya ce anba'ana Qutaiba anba'ana Abdul Warraf an Yunus an al-Hasan an Ali ibn Abbas, kaga ya ƙara kawo hadisin kuma Abdullahi dan Abbas din can da ya faɗa wancan hadisin. Sai ya ce amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sawmi yawmi Ashura, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a azunci ranar 10 ga wata na watan Muharram wanda yake shine yawmu Ashura. Qala Abu Isa, Imam Tirmidhi yace duk inda kake karanta hadisi kaje an ce qala Abu Isa, wayanda muka yi karatun Shama'il Muhammadiyya ko mun faɗa wannan kaidan, duk lokacin da kake karanta hadisi sai kaje an ce qala Abu Isa, to ana magana ne da Imam Tirmidhi, ana nufin Imam Tirmidhi ne yace qala Abu Isa. Imam Tirmidhi yace hadisi Ibn Abbas hadisin hasanun sahihun, yace hadisin Ibn Abbas din da aka karanto yanzu hadisi ne mai kyau kuma ingantacce ne. Qala Tirmidhi, Imam Tirmidhi yace wa ruwiya an Ibn Abbas, har ila yau an ƙara ruwaito wani hadisin daga Abdullah dan Abbas annahu qala, yace sawmu tasi'u wal ashir, ko sumu tasi'u wal ashir, ko azumci goma, ko azumci 9 ga wata da kuma 10 ga wata, ma'ana ko azumci 9 ga wata da kuma 10 ga wata. Me yasa yace wa khaliful yahuda, kusaba wa yahudawa, ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba? Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hukunce hukunce a musulunci da yawa wanda yace ayi su ne dan a saba wa yahudawa. Ko kamar misali hadisin da yazo yake magana akan ajike mu, ko ba haka bane? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace afu shawarib wa'fu lihya wa khalifu al-yahuda wan nasara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku rage gashin baki, ku aske gashin baki, ku cika gemanyanku, ku cika gemu. ku saba wa Yahudawa da Nasarawa au kama kala sallallahu alaihi wasallama ashe makasudin barin gemu a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni ne saboda a saba wa Yahudawa saboda a wannan lokacin Yahudawa suna tare gemu kuma suna cika gashin baki saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to shikenan a saba musu mu yanzu za mu bar gemu gemu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za mu rage gashin baki sai ya zamanto muna da bambanci duk inda aka gansu za a gane su ne duk inda aka gan mu za a gane cewa mu ne wannan musulmai tilla ban bar gashin baki ba ko wani malami yake cewa tilla wannan hadisin ya nuna dalili shine a saba wa Yahudawa saboda Yahudawa suna barin gemu suna barin gashin baki mu aske gashin bakin mu bar gemu to yanzu Yahudawa sun koma suna tare gemu suna kuma rage gashin bakin ko ba haka bane yanzu duk gasu nan muna ganin su ko amma bi kusa wanda hankalin ka zai fi dauka gasu nan duk ɗin rasulin din nan kana ganin su duk ga geman yansu nan amma babu wannan gashin bakin to yanzu ya za a yi sai a saba musu sai a saba musu sai a duba a gani ta wani hanya ne yanzu za a iya saba wa Yahudawa an gane wannan ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana har ila yau Imam Shafi'i zakar Abu Abubakar bin Abi Shayba an Qais yake cewa bani Isra'ila lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da bani Isra'ila ya halakar da bani Isra'ila ga Fir'auna wasu daga cikin bani Isra'ila wanda basu biyo ba din mun sallake wasu abubuwa wanda an kawo yawan adadin su an ce yawan adadin wayanda suka fito domin su zo su kashe mutanen Annabi Musa da Annabi Musa sun kai 100,000 da wani abu duka dai Ibn Kasir ya kawo wannan amma mun tsallake wannan duk ba shi bane ba fa'idan abin da ake nema ba yanzu sanin yawan adadin wayanda suka fito din duk da sanin yawan adadin akwai wanda rasi mai girman gaske an gane wannan ko me darasin da ke ciki shine Fir'auna shine shugaban kasan wannan garin yana da dama da zai iya cewa komanda ko ko ya haka ake cewa ko shugaban sojoji komanda ku fita wayannan mutanen talakawa wannan na Musa da suka fita ku bi su ku je ku kakkashe su ko ba haka bane amma Fir'auna saboda Allah subhanahu wataala ya dode masa basira sai Allah subhanahu wataala ya sanya masa shauki da jin cewa da shi ma za a je a kawo Musa da mutanansa a kakkashe su saboda haka sai ya fito a cikin wannan rinduna ta sama da 100,000 kan mutanen da gaba ɗaya yawan su ba su kai 10,000 ba suka fito da dawakai da komai duk wanda ya ga irin documentary da aka yi kan irin wannan tarihin zai ga abin daban tsoro kan mutanen da ba su kai a 100,000 10,000 na wani ai ba wani ba wani adadi bane da dawakai ne da menene haka Fir'auna ya fito har yana ya wannan abin nan shi yana haka ko yana cewa dotin shi sauri saboda su riska wannan mutanen me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya halakar da shi ba ya faɗa ba wa arsalal qauman ladina kanu yusdafuna masharikal ardi wa magharibi allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kenan an ba bani isra'ila nasara ne akan fir'auna saboda hakurin da wayannan mutanen suka yi وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ الله يعافي منا تو لوكacin da Allah subhanahu wataala ya halakar da wayannan mutane na Fir'auna da shi Fir'auna wasu daga cikin mutanen Fir'auna sun ce God ai ba zai taba yuwa bane Fir'auna ya mutu suka ce ma kana li yamuta abadan ba zai taba yuwa Fir'auna ya mutu ba mutumin da ya rayu sama da shekara 400 ba a taba ganin yayi rashin lafiya ba ba a taba ganin ba idan zai ci abinci an ce raƙumi yake yanka mai raƙumi yake yanka mai zai ci nama mai shi amma duk da haka ba taba ganin yayi rashin lafiya ba ko a gai wata rana ya goce da gudawa ko amai da gudawa yake cewa ba taba ba sai suna ganin shi ma a wani karamin ubangiji ne kai har ma shi da kanshi ya faɗa ko qala ana rabbukumul a'la yace duk wayannan kananan gumakan da kuke bautawa a matsayin allolinku to ni ne babban su wannan Musa nan da yazo yake cewa wai shi Allah ya aiko shi to ai Allah Musa ma yana karkashin nan to ai daga lokacin ne ya ja ma kanshi tashin tashin nan ai daga lokacin da yace wa qala ana rabbukumul a'la ayan gaba sai ce mene fa akhadahu Allah nakala al-akhirata wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yafsha. Daga lokacin da yace ana rabbukum la ala to daga nan wahala ya kare. Ya tsokano wahala kawai shikenan. Daga nan Allah subhanahu wataala ya yi maganin sa. To shine da mutane suka fara fadan cewa ai Fir'auna ba mutuwa yayi ba. Ai wannan da ya shiga ma ya ƙara zuwa wani wurin ne aka ce a. Sai aka fito da shi kawai. Shine Allah subhanahu wataala ya ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. A wannan rana zamu fitar da Fir'auna. Gangan jikinsa kowa ya rika gani domin ta zamanto darasi ga yan baya. Dama ai annabi Musa alayhi salatu wasalam shine ya roki Allah cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilika rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al azab al alim. Yace ya Allah kai ne ka bai wa fir'auna wannan mulkin da dukiyar nan. Allah ni na sani ka bashi wannan dukiyar ne da kudin nan da mulkin nan dan ka batar da shi. To Allah ni yanzu ina roƙonka rabbana qmis ala amwali, ya Allah ka shafe dukiyarsa, washdud ala qulubihim, ka daura zuciyarsa ta yadda duk ayoyin da ya gani ba zai imani ba. Washdud ala qulubihim fala yu'minu, ba zai yi imani ba hatta yarawul azabal alim, har sai ya ga azaba kurukuru ga ta tazo. Sannan ya ce zai yi imani kuma kaka ba shi damar imani. Allah ya ce mun ansa addu'anka annabi Musa, mun ansa maka. Amma annabi Musa bai ga wannan addu'an a zahiri ba sai bayan shekara 40. Allah ya ce ya ansa. Allah yana saba alƙawari ne? Allah baya saba alƙawari. An ansa. Amma yaushe ne biyan bukatar za a ganta kurukuru? To sai bayan shekara 40. Haka kuma aka yi. To yanzu bayan shekara 40 din ne yayi. Fa atba'uhum mushrikin falamma tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun. Ko sun fito kenan yanzu. Mutanen annabi Musa kawai suka ga kura ta tashi, suka waiga, suka tabbatar Fir'auna ne, suka ce inna la mudrakun. Annabi Musa ya nuna musu yaqini da karfin imaninsa da Allah, yace kalla inna ma iya rabbi sayhadi. Yace a wayannan mutanen da kuke gani ba za su taba riskan mu ba, Ubangiji na zai shiryar da ni. Aka yi wa annan Musa wahayi ya buga wannan teku din, tekun shine ya buɗe. Aka halakar da Fir'auna. Lokacin da aka halakar da shi gashi nan abin da yake gani, hatta idza adraka wulgarku, ko yanzu gashi nan ya zo ya biyo su za su fita, shi kuma yana shigowa cikin ruwan. Yanzu sun gama fita, ya Fir'auna da jama'arsa sun kawo tsakiyar ruwan. Shikenan sai Allah subhanahu wataala ya hada ruwan. Falamma adrakahu al-garqu, haka Allah yace qala amantu annahu la ilaha illa allazi amalat bihi banu isra'ila. Allah yace ana wa qad asaita, ya shama tsamala, ruwan ya matse shi ya markade shi, yace la ilaha imani, babu abun bautawa da gaskiya sai Ubangijin wayannan bani isra'ila. Allah yace ana yanzu ne da kaga wahala zaka ce wai kai imani. Daga nan malamai suka fitar da hukunci cewa Allah baya karban tuban bawa lokacin da mala'ikan mutuwa yazo zai dauki ransu. Gashi nan ya zo gargara mala'ika, ya ga mala'ikun ga su ce a Allah na tuba. Ina ce ka ci bulus na bakin wani malami ya ce yanzu duk wannan shekar takar da shugaban America yayi yana tuba shikenan ya ci bulus. Kace ya ci bulus, Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. Saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya hada wannan ruwan, sai ya halakar da Fir'auna. Sai Allah subhanahu wataala ya ce fal yawmun najika bidanika takuna liman khalfaka aya, a wannan rana za mu fitar da jikinka domin ya zamanto aya ga mutane, kowa ya rika gani. Gashi nan kuma duk wanda ya je Egypt zai rika ganin cikin Fir'auna, ko ba ana zuwa tauri ana ganin shi ba. Allah ya yafe mana. Yayin da bani Isra'ila suka ga wannan Allah ya halakar da Fir'auna a idansu, suka fita suka wuce gaba. To yanzu gari babu wannan shugaba mai ta'addanci, ko Allah ya riga ya halakar da shi. Yanzu akwai irin baitul malin nan, gidan kudi yake cewa, ko ya ake kira irin gidan kudi din nan haka. Mutanen annabi Musa alayhi salatu wassalam sai aka yi ta ɗiban wannan kudaden, aka yi ta ɗiba, aka yi ta jin daɗi. Malam zinari ne, gwalagwalai ne, lu'ulu'u ne, marjani ne, haka aka yi ta ɗiba ganima kawai. Malam ko ba ka ake yi ba, ganima ta samu malam akan hanyar su sai suka zo wucewa wani kauye sai suka ga wasu mutane suna bautawa gunki sai suka ce mu annabi Musa ka ga wasu mutane ba su suna bautawa wani abu wanda suke gani mu ma ya kamata ka dan bana wani dan gunki gunki haka wanda za mu rika tsugunnawa muna ganin shi yana ganin mu annabi Musa sai abin ya fara bashi mamaki yanzu nan fa aka gama wata wahala ubangijin nan wanda yafi karfin wayancan ku ce wai kuma a zuwa muku wani dan gunki gunki haka wanda za ku rika bauta ma kun wani iri ne ij'alna ila aliha ila ij'alna ilahan kama lahum aliha kala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun annabi Musa ya musu fada bayan annabi Musa ya gama musu fada yace aghairallahi qala aghairallahi abghikum ilahan huwa fadlakum al alamin yanzu kuna roko na ni in sa muku wani abu wanda zaku duka bautawa a madadin ubangiji Allah ubangijin talikai bayan ubangijin nan shine ya fifita ku akan dukkanin mutanen da kuke rayuwa da su a wannan zamanin naku munci ka ƙara yin irin wannan suka ce to shikenan Musa munci sai Allah subhanahu wataala ya ce musu to shikenan tunda yanzu an yi haka yanzu ga baitul miqdis can ita ce asalin tushen garin iyayenku ga wasu mutane nan sun mamaye wannan garin ana kiransu da suna jabbari ko ku je wannan garin ku kore su sai suka ce Musa yanzu ka ketaro da mu kai da Fir'auna ka zo ka ce mu shiga wannan garin kuma a ƙara kashe mu ai da haka kake ji da ka bar mu da Fir'auna ya gama kashe mu kawai duk da yaji wani irin abu ne wannan Musa wani irin abu ne wannan yanzu wayennan mutanen sun bi Fir'auna ba kayan yaki to mun zaman to ma namun su kenan ai sai Allah subhanahu wataala ya ce bari mu kasa maka wannan a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya sanya maka a cikin suratul maida Allah subhanahu wataala a aya ta 21 Allah subhanahu wataala yake cewa ya qaumi kul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin Allah ya ce musu ku annabi Musa yake gaya musu cewa ku shiga wannan garin da aka ce muku idan kuka shiga wannan garin wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta muku in kuka shiga za ku yi nasara in kuka juya baya za ku zamanto cikin masu asara qalu ya Musa sai suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarina a cikin wannan garin akwai mutanen nan da ake kiransu suna jabbarina ba masu tsaurin nan in terms of kayan yaki in terms of karfi in kai duk abin da kake tunani suna da shi suka ce wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha mu ba za mu shiga garin nan ba sai in wayannan mutanen jabbarina nan sun fita daga garin kamar yanzu misali sai a ce maka ɗan Najeriya ku yi kaura gaba ɗayan ku kuje America ku kore mutanen America kakannin ku ne suka kafa America sai wannan ya dauko barandami wannan ya dauko wannan ya dauko gariyo wannan ya dauko muciya za a je America za a kore su yaya akwai dan damuwa ko akwai kaji wani ya je sosai to kamar irin haka ne to amma shi Allah subhanahu wataala in yace ai abu shine ke bada nasara da rinjayi ba karfin wayannan mutanen ba ai ba gashi ya faru maka a wannan ba yakin Badar ko yakin Badar ai darasi ne ga musulmai mutane 313 suka yi defeating suka rinjaye mutane 1000 da wani abu ai an gani to kamar irin haka ne sai suka ce kai Musa mun ko wara mu shiga ba sai dai in su wayannan mutanen dan gashin kansu sun fita to shine mu za mu iya shiga kaman ku yin Najeriya zai ce in kuka ga mun je American nan mun karba garin kakannin nan namu to tura wannan sun gudu ne to akwai rana kuwa ba rana kenan na qala rajulani min alladhina yaqafuna an amalla Allahu alaihim marqulu alaihim albab a cikin su sai aka samu wasu mutane guda biyu ka kalla ita gaskiya ba wai yawa take nema ba qala rajulani mutane kwara biyu wanda suke tsoron Allah subhanahu wataala kuma suka itirafi suka tabbatar da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi musu sai suka ce ku ji tsoron Allah fudukulu alaihimul bab ku je kawai ku shiga garin nan fa idza dakaltumuhu kuna shiga garin nan fa innakum ghalibun za ku yi nasara kawai ba ruwanku da cewa su ne super power ko menene ba a ba ruwanku wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah in dai har ku mu'min ne kun da gaske kun imani da Allah kun imani da wannan cewa wannan mutumin annabi Musa annabin Allah ne in dai da gaske ku mu'min ne to ku yi haka qalu ya Musa sai suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiya kai Musa bar mu ga maka ba za mu taba shiga garin nan ba har abadan abada matukar wayennan mutanen suna cikin wannan garin bar mu ga maka wani abu Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila da kai da Allah nan naka da kake ta ga mana ka kalla sun manta abin da Allah ya musu ba ka je da kai da Allah nan naka ku yaki wayennan mutanen inna hauna qa'idun mu muna nan ba mun da nan wai ya murya fada rijiya ko ce muna nan anan kuma gaskiya ce muna nan da kai da ubangiji nan naka da kake cewa Allah ku je ku yaki wayennan mutanen in kun yi nasara shikenan daga nan sai annabi Musa alayhi salatu wassalam abin ya taba shi sai ya musu addu'a qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin yace Allah ni dai kaga yanzu babu abin da zan iya yi akan wayennan mutanen sai dai da ni da dan uwana Allah ka raba mu da wayanda suke fasikai ma huwal fisqu wane ne fasiki fasiki shine mutumin da ya saki hanya ya koma shoulder ga hanyar da Allah ya ce a bi sai ka sauka sai ka koma shoulder ba a titi akwai abin da ake kira shoulder ba ko za ka ga wani wuri banda inda kwalta yake akwai dan wani dan gefe-gefe haka ko to ka bar ainihin titin da ake tafiya ka sauka shoulder to shine fasikanci a musulunci Allah ya ce a yi nan kai ka ce a to bar dan sauka nan haka dai shi ake nufi da fasikanci sai annabi Musa yayi addu'a yace Allah ka shiga tsakanin mu da wayennan mutanen to daga nan sai Allah subhanahu wataala yayi musu wani irin hukuma Allah subhanahu wataala sai yake cewa qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatimuna fil ard yatimuna fil ard ya dangacin wayan da mutum yake amfani da shi ko kiraa ake cewa 40 sana yatimuna fil ard Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan za mu yi maganin wayennan mutanen yanzu dai ba sun ki shiga wannan garin ba to za mu sanya musu dimuwa an san dimuwa ba san dimuwa ba dimuwa shine wannan gidan saman shine gidan mu Allah ya tsare Allah ya kare na fito daga can hanyar daga kasuwa wannan wancan hanyar da yake kasuwa ne za mu ci yanzu ko ka fito daga wancan hanyar zaka zo wannan gidan saman nan wannan wannan gashi nan ne kusa da mu gashi akan titin ba sai kan mutun sai ya juye zaka zo wannan layin wannan gidan zaka wuce shi sai ya kai so 70 ka kasa gane cewa nan ne gidan mutane kuma ana kallon ka kana ta haka kana ta har sai daga baya ko dai lafiya kuwa ce gidan gidan sannan ba zai iya kama ka a shiga da kai to wannan shi ake kira dimuwa ga inda zaka je sai ka kasa ko kisan wannan mutumin na Kaduna ya hana yaren shi zuwa filin kwallo irin dinta wannan ne irin masu rike wuta din nan sosai ya hana yaren zuwa filin kwallo sai irin wannan abin sai ya faru da shi ya dima wuce ya kasa gane hanyar gida sai haka yake haka yi haka sai ga wannan yaren nashin nan da ya hana zuwa filin kwallo yaron ya ga sai baba sai har sai kewaye yake ta yi sai dai zo ya ji ce sannu baba ya ce wane ne sai ya ce wane ne ya ce ƙaryanka gida kani gida kani gida kage ya zuwa maganan me yasa ya zo filin kwallo bane ƙaryanka kani gida kawai ba shikenan to haka dimuwa yake to shine Allah subhanahu wataala ya sanya musu wannan dimuwa sai da suka yi shekara 40 suna wannan halin wannan imuwan kai Allah mun tuba waye wannan addu'a ba annabi Musa ba wannan imuwan sai da ta shafi annabi Musa me yasa saboda yana tare da mutanen banza masu sabawa ubangiji ba an ce ka guji fitinan da in ta taso ba ta taba wanda ya tsokano ta ba shine maulana mushau ibrahim aliyas radiyallahu ta'ala anhu yake fada aya cikin littafin sa aha fi riyadi tafsir ko sunan littafin sa kenan fi riyadi tafsir yake cewa duk inda ka ga mutum ya lalace ya zama dan banza ya zama dan iska to ta dalilin abokane ne da bai je wurin su ba ko da bai yi abota da mutanen banza ba ba zai taba zama lalatacce ba duk inda kaga wani ya zamanto mutumin kwarai to alfarman abota ne da bai abota mutanen kwarai ba da ba zai zama nagari ba Allah subhanahu wataala ya nuna maka kima da muhimmanci na abota lokacin da kare ya abota wayannan mutanen kirkin ashabul kahfi ko ba haka bane kare ban yazo a qur'ani ana siffanta shi ne da mugun dabba ko ba haka bane masaluhu ka masalil kalbi in ta'amil alayhi yalhas aw tatruku yalhas ko ba haka Allah subhanahu wataala yake faɗa ba akan kare sai ga wani kare ya bi wasu bayin Allah ya bi wasu waliyai salihai sai gashi wannan karen ya zamanto mutumin kirki har ana ambatan shi a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa wa kallabuhum basidun zira'aihi bil wasid ko sai yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun salisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbu qurbi alam bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada me yasa aka ambaci wannan karan saboda yanzu yayi abuta ko ya je wurin mutanen kwarai so duk lokacin da ka zauna da mutanen kwarai babu abin da zai same ka sai alheri nagartansu sai ya shafe ka duk lokacin da ka zamanto abokananka mutanen banza ne ko to wannan abotan shi zai ja maka matsala a rayuwarka mun sha kwatantawa mutum ne baya shan wiwi ko sai ya je zauna kusa da masu shan wiwi Allah ya tsare Allah ya kare kawai sai ga yan jami'an tsaron nan masu kama su NDLE ko ake cewa ko da ke har yanzu na ga ba NDLE suke kamawa kadai ba jami'an tsaro fararen kaya makamantan irin wayannan sukan danyo samami haka ko ba haka bane to kana cikin wannan wurin mana misali da kaina da zan ce malam Buhari ne sai naga kuma ba misalin kwarai bane ana ga ina kamar mutumin girgi sai naje zauna kusa da masu shan wiwi ya malam ka san da ma yaran su ya malam sai malam ana zaune kawai sai ga jami'an tsaron nan sun zo da motocin su aka jiddiro za a ce ni malam ne jami'an tsaron su ce ni malam ne me za su ce mashayi kawai za a kama ka ne kawai a fara dukan ka kawai kana malam ne ba a nan wurin me ya jawo yanzu aka duke ka saboda ka je ka zauna da mutanen banza an gane inda abin yake haka nan da za ka zo ka zauna cikin mutanen kirki shikenan wannan alajin nan sai ya fitar da zakka sai ya rarraba su nan irin da masu kudi suke yi sai ya rarraba su 20,000 20,000 shikenan yana zuwa kawai sai ya ce alaji ga wannan kai malam ga wannan malam ga wannan malam ga kai ma sai kana cikin su kai ba malam din bane kai ma kawai dai an gane ku kawai kai ma kawai sai aka ce kai ma gashi me ya jawo yanzu aka baka ka zauna da mutanen kirki to abin da ya faru da annabi Musa ke shi ma yana cikin wayannan mutanen da aka yi ta imo wannan tsawon shekara 40 sana yatimuna fil ard da karshe Allah subhanahu wataala ya yafe musu Allah yana yafe ma wayannan mutanen aka fitar daga cikin wannan kanjin shine sai Allah subhanahu wataala ya musu wani irin arziki da mu mutanen yanzu za mu samu wannan arzikin shikenan sai aka koma abincin su shine naman kaza da zuma shine za su rika ci suna sha sharadi kwara ɗaya ne karka ajiye na anjima kamar yanzu lokacin karyawa yayi to naman kaza da zuma za su zubo daga sama malam zubu malam ka ci ka abin nan kawai shikenan karka aji idan lokacin abincin rana yayi ko to wani naman kajin zai zubo daga sama da zuma kawai ka ci ka sha zuma shikenan in zaka sharuwa ka sharuwa shikenan idan dare yayi haka naman kajin nan za su ƙara zubowa to amma wayannan mutanen da yake ɗan ta'adda ne wallahi da yake ɗan ta'adda ne suka ja mana aiki da har yanzu haka zamu yi ta ba magana ce be mala ce ba ne ba noma to ko ta ta mawa asirba ka gani ko to da ba me da ana ta neman kudin ne saboda irin wannan hidindimin ko ba haka bane ko ba haka bane to wayannan mutanen fa akai aka ci shekara ɗaya shekara biyu shekara 20 ana ci suka ce kai Musa mu fa wannan naman ya ishe mu to yanzu me kuke so kuma suka ce irin kamar irin su doya dankali irin su gwaza irin su albasa din nan su muke so kuma ba ma san wannan ja yanzu ba kwa san abin dadin nan kuna san doya malam mutara doya ba sun ja mu kaji ko sun ja mutane zuwa gona shi ma Allah subhanahu wataala sai ya ce to shikenan tillaha kuke so ku fita daga cikin wannan ardul muqaddasa din ba an yafe musu bane yanzu sun shigo ardul muqaddasa to yanzu ku fita daga ardul muqaddasa ku je can wajen gari ku rika yin noman ku nan ne za ku noma doya da dankali da gwaza da walaha duk ku je can da albasa duka
rana ta
bugi bayan ku haka ba da sunan sa maka cikin sunan bakara ba lan nasbiru ala ta'amin wahidin faruna rabbaka yukhrijna mimma tunbitul ardu min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha hadda albasa kaji wa basaliha Allah yace atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr ibdu misra fa inna lakum ma sa'altum bayan an yi musu wannan sai annabi Musa alayhi salatu wassalam yace to bari ya je ya gana da mahalicinsa a wannan wuri da ake kiransa suna duru sainaa warna ko yanzu a to ai muna son makarantu abubuwan tukunna za a je duru sainaa a gana da mahalici in aka gana da shi daga nan za a ba su hukunci in aka ba su hukunci sai a zo da shi annabi Musa nan na tafiya wanda za mu zo karatu akai kamar yadda Allah ranma ya ja hankali na akai sai kowa suka ce shi wancan Musa da muka yi karatu a kansa jiya Musa Samin sai ya ce ina wayannan gwalagwalan nan da aka tsuntsunto din nan sai shi a kawo a narka ana narkawa sai ya suranta musu dan karamin maraki dan maraki filali za su ganewa dan maraki sai aka suranta shi sai lokacin da za aka narka wannan zinarin da azurfan nan da lulu da menene sai ya dibo kasar da mala'ika Jibril ya taka sai ya watsa a cikin wannan zinarin da aka narka da shi aka suranta to wannan dan marakin da aka suranta shi aka yi shi na gunki idan iska ya buge shi sai dan marakin ya rika yin kuka kamar dan marakin gaske sai ya ce ai wannan ne ubangijin Musa din shi ma wannan Musa ma ya manta da ubangijin shi haza ilahu kum wa ilahu Musa falasi Allah ya yafe mana yanzu sun zo za su kara shiga wancan garin da Allah subhanahu wataala ya ce in kun zo za ku shiga garin ku yi kasa kasa ku shige shi kuna masu tawaliku sannan ku faɗa wata kalma wata yace ba kokulu hiddatun yaghfir lakum khataayaku ku faɗa wannan kalma ce hidda sai ku shiga garin kuna sunkuyar da kanku kuna tawadu kan ku shiga garin kuna mun halaka da fir'auna mun ci ganima yanzu an saukar mana da nama daga sama kaza aka ce ku shiga garin kuna masu tawadu dauki kanku ba kowa ba simplicity ku faɗa wannan kalman hidda amma da ke yin ta'adda ne da suka zo shiga garin sai suka ji cewa hidda sai suka ce hinda malaman tafsiri suka ce wannan kalman hidda abbreviation ne an gane abbreviation ko a dauki wasu kalmomi haka a jijjona sai su bada wasu acronym ko su bada wani ma'ana asalin kalman abinda wannan kalman take nufi hidda shine hatta anna khatayana ya rab hatta anna khatayana ya rab hatta anna khatayana ya rab shine wa qulu hitta shine mana hatta anna khatayana da suka zo su kuma me kun ce hitta din sai suka canza sai suka ce hinda alkama haka suka cancanza wayannan abubuwan Allah subhanahu wataala ya rangwanta musu saboda annabi Musa alayhi salatu wassalam annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zamanto mutum ne mai kunyan gaske idan an zo za a yi wanka ka san al'adar mutanen mu ko a yanzu in an zo za a yi wanka sai a ciccire kaya sai a aji ko sai a yi sufa kawai sai a fada rafin ba gas nan ana gani ba nan wuraren haka ko an kore su yawa ka gani ko sai ka ga mutum tijege mallam sai ya ciccire kayan shi zindir sai ya fada rafi ko ba haka ake yi ba to annabi Musa yana jin kunya yazo zai yi wanka a cikin irin wannan yanayi to idan nan ne mutane suke yin wanka shi sai ya gangara can kasa sai ya cire rigarsa da kayansa sai ya daura akan dutse inda babu mutane sai suka fara yi ma annabi Musa alayhi salatu wassalam sharri suka ga cewa ah kun gani mu maza shi namiji zai yi wanka wai sai ya je can ai yana da kayan maza ne an san kayan maza shine kaman gwaiwa ake cewa a kasar Hausa gloria wai abin da yasa kenan annabi Musa yake gudu cikin mutane suka yi ta yi ma annabi Musa wannan sharri wata ran Allah subhanahu wataala sai ya nufa ya wanke annabi Musa su gano cewa lafiyar shi kalau kunya ne da kawaici baya son wani ya ga tsiraicin sa annabi Musa ya je yana wannan wanka ya daura kayansa akan dutse a killataccen wuri ya fito daga ruwan ya gama wanka kenan ya fito daga ruwan zai tsuguna ya dauki kayansa akan dutsen sai dutsen sai ya tashi dutse ba sai ya tashi shu sai ya matsa gaba sai annabi Musa ya kara biyo shi sai dutse ya kara matsawa in annabi Musa ya matso sai dutse ya kara matsawa haka yayi ta matsowa yayi ta matsowa annabi Musa yana cewa ya hijir thawbi ya dutse kaya nani har sai da dutse ya shigo dab da mutane suka ce kana Musa ko ba ca ashe ma bai da kayan maza ka suwa da waye da suka mai sharri nan ba su tauta ba sai Allah ya ja kunnan mutanen annabi Muhammad sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kalladhina adaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha Allah subhanahu wataala ya ce ya ku wanda kuka yi imani kar ku zamanto kamar irin wayannan mutanen da suka cutar da annabi Musa alayhi salatu wassalam suna cewa yana da kayan maza yana da kayan maza kar ku zamanto irin wayannan Allah subhanahu wataala ya kuma yafe musu daga nan wayannan mutanen sai suka ce ma annabi Musa to yanzu dai mun yadda kai Allahun Allah ne cikakke kuwa saboda duk abubuwan da muke faɗa din nan ana tawarwarewa sai bayan daya yanzu abu ɗaya muke so za mu roke ka Allahun Musa ce menene muna son idan mun yi laifi maimakon kai ka rika cewa Allah ka gafarta mu mutane na ka roƙan mana Allah ya faɗa mana abin da in mun yi mu da kanmu Allah zai yafe mana ba sai ka ta cewa Allah ya yafe musu ba kusan wai ne yanta da ne ko ɗan ta'adda ne wannan sosai shin yana nan Musa alayhi salatu wassalam sai ya roƙan musu Allah cewa to Allah ga abinda mutane na suke so wannan abinda muke kawowa Imamu Qurtubi ne ya kawo shi in ka koma gida ka duba tafsirin ka shikenan annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya roƙan musu Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan idan mutun yayi zunubi yanzu za a rika rubutawa a kofar gidansa ko a kofar ɗakin sa cewa wane dan wane jikan wane ya aikata laifi iri kaza kafaran sa abinda zai yi a yafe masa shine a yanke wani gaba daga cikin sa haka zaka gani a rubuta a kofar gidan mutum sai a ce liti yaran dan lami jikan lantana ya kallama tan wani wacce take haramun ne a gare shi sai a rubuta kafaran sa shine a cire idan sa kwana daya haka za a ci me yasa saboda su suka ja ma kansu wahala ko ba shi bane manzo sallallahu alaihi wasallama yace fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim to irin wayannan abubuwan ne ai to a daidai nan wurin wanda zaka yi mamakin cewa me yasa na ja karatun nan aya daya muka yi na ja wannan shine idan Imamu Qurtubi zai kawo wannan cewa ya faru zamanin annabi Musa alayhi salatu wassalam idan mutun yayi laifi Allah yana sawa a rubuta a dukin kofar gidansa wane wane dan wane jikan wane ya aikata laifi kaza kafaran sa ita ce kaza a kofar gidansa zai gagara Allah ya rubuta ma wani bawan sa salati da zai rika yi mu tambaye kan zai gagara Allah cewa an ga wani salati na haske a cikin haske cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fati lima ugli wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan min gidarin azim zai gagara Allah ka kai shi a rubuce a haske zai gagara Allah wannan fa a cikin kofar gidan shi ne za a rubuta wani dan wani jikan wani ya aikata saban Allah kala kaza kafaran sa abinda zai yi Allah ya fe masa shine a yanke gaban sa kasa Allah da yayi wannan a zamanin bani Isra'ila zai gagare shi ya rubuta wani salati ga wani bawan sa tsakani da Allah zai gagara nan wurin nake son iso dan da na karanta abin gaba daya sai nace to wannan ya kamata al'umma su san shi dan mutun yace bai gani ba sai a ce mai ya duba littafin Imam Qurtubi yana nan Imam Qurtubi ko Imam Tabari Imam Qurtubi yana nan a ciki wani dan waya ta fada a wurin Maulidi yace al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu rangwame ba kaman irin al'umman da ta gabata ba idan sun yi idan al'umma ta gabata idan fitsari ya taba jikin wani za iya tunawa ko sai ya sa dutse ya goge aka ce anya ko wannan abin daidai ne to shine a cikin wannan ne zamu karanta yanzu gashi wa man asaba hu bawlu wanda fitsari ya tarratse shi ko ya taba jikin sa lam yutahhir ba zai yi tsarki ba hatta ya quridahu wa yazila jildatahu sai ya samu dutse yayi ta gogawa a wurin a cikin fatarsa inda fitsarin ya taba har sai fatan ta goge ta yi jini to lokacin ne yayi tsarki ishara kan cewa duk abin da kake ganin malaman mu suna faɗa malaman dariƙa ba wai kirkirowa suke yi ba karatu suka yi an gane ko ba wai burumburin bane a karatu ne kai karatunka bai kai wurin ba tunda bai kai wurin ba dan uwa sai kai hakura mana ko ai Hausawa sun ce karamin sani kokumi Allah subhanahu wataala mun tuba Allah ya fi mana ina ganin kuma zamu hakura haka zamu je aya ta an ramma ma ya kulle kuda to ina ganin kuma abin da zamu iya dauka kenan aya lokaci ya riga ya kai abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah ya fi wani yayo doguwar tambaya aka ce
Allah ya saka da iri malam bisa karatun da malami mana jiya a nan wani ya rubuta takarda yana da karin bayani ya fara da cewa assalamu alaikum wa
rahmatullahi a karanto content din kawai
to akan aya da kai bayani bismillahir rahmanir rahim kala ya nuhu innahu laysa min ahli har zuwa karshen aya to shine yake tambaya akwai wasu iyaye waɗanda ƴaƴansu suka gagare su su yi daina wani abu ta musu faɗa har su yi fushi su ce musu to gaskiya ba ni ba ka kuma daga yau ba ka a cikin ahalin gidana to shine yake tambaya shin iyayen da suka yi wannan suna kan daidai kenan makaramar kaza
bismillah wasallahu ala nabiyil karim ko shakka babu da zafi ka tsugun naka haifa mutum ka bashi umarni ya ki da zafi in zamu ga yamatu nan mu gaskiya idan zamu iya ba na kasa da mu umurni siki hankalin mu ya tashi ran mu ya baci ya tunanin ka ga mahaifi lalle iyayen nan sun cancanci su ji zafi sai dai abin da yake faruwa wannan abin da suka faɗa cewa ba su babu wannan yaron to sun ƙara tura wannan yaron zuwa ga halaka sun ƙara tura yaron ne zuwa ga halaka halakan yaron nan kuma cutuwa ne gare su shi Allah subhanahu wataala abinda yake so gare ka shine duk lokacin da kaga yaranka ya kama hanya ta fandarewa karka dogara da wayanka kai ta ma wannan yaran addu'a kai ta ma wannan yaran addu'a Allah ya shirya Allah ya shirya Allah ya shirya akwai abinda ya gagara Allah ne babu abinda ya gagara Allah balla tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa addu'o'i da ake karba to daga cikin su shine addu'an iyaye ga yara duk abinda uba ya roƙa ma yaransa Allah yana amsa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to iyaye su ji tsoron Allah akan ƴaƴansu amma lalle waɗannan yaran sun yi abin da yake ba abun ƙwarai bane kuma sun fada fadan karkashin fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yadkhulul jannata aqun me saba wa iyayensa ba zai shiga aljanna ba to kaga waɗannan yaran sun kama hanyar fadawa wuta ne suna son Allah ya tsiratar da su su zo su tsugunna su roki iyayen nan nasu gafara su kuma iyaye idan an zo an roke su gafara su yafi ai abin da aka yi wa annabi Musa da abin da aka yi wa annabi Nuhu da abin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kai abin da aka yi maka ba kai yanzu ko kuma aka roki annabi Muhammad ya yafi kai ma in yaran nan sun zo sun roke ka gafara ka yafe musu zai yi mahaifan sun riga sun rasu yanzu yaya za a yi tilla mahaifa sun rasu aka ce kai ta roƙon Allah gafara kai ta roƙon Allah gafara mazumuntan iyayen nan naka ma'ana abokan iyayena da abokan arzikin su da ƴan uwan su ne ta sadar da zumuncin su ne ta sadar da zumuncin wannan sadar da zumuncin da zan yi sai Allah subhanahu wataala ya yi tausayi na sai ya yafe mini Allah ya yafe mana gaba Allah ya yafe mana Allahumma bi rahmatikal wasi'at ummana wa gina sharra ma ahammana wa ghammana wa lil iman al kamil wal kitab was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa fir Allahumma na wal walidaina wal mashayikhina wal a'immatil muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa tabi baina wa bainahum bil khairat ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين وارفعنا منكم
نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.